Cynthia, madaurin ki daya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jami'a Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Galibi dai an fi yaudarar matasa wajen sa su su aikata ayyukan asha. A saboda haka ne muka nemi ra'ayin matasa akan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kori shi ne ya samar mana waɗannan ra'ayi kamar haka.
Sunana Muhammadu mai fassarin itace sharaɗa. Yawwa, ni a matsayina na wanda yake labura ne akan harkar rayuwa ta, kuma muna tare da matasa gabaki ɗaya. Cikin wahala muke neman abinci, kuma gwamnati ba ta duba wannan matsayi da muke ciki mu matasa. Shi yasa dole a yi amfani da mu ta kowace hanya, domin mu yanzu rayuwarmu ma ba ita muke tunani ba, abinda za mu ci kawai muke yi tunani.
Haka ne, meye hanyar bi?
Hanyar da za a bi shi ne a duba a gani cewa abin da ya kamata a bamu masana'a da ilimi mai amfani wanda za mu amfani rayuwarmu, shi ne hasken rayuwa wanda zai nuna mana inda za mu je mu san meye rayuwarmu. Amma fi sabilillah muna cikin matsala ta karancin abinci da aikin yi na rayuwa.
Kana magana da Abdullahi Sarauta ne Harawa. Abinda muke so mu ƙara gaya gwamnati shawarwari ne, yawanci matasan mu rashin aikin yi da aikin da ba sa samun ayyuka wanda za su ci gaba da kansu, sai harka ta daba sare-sare, duk wannan kalubale ne daga mu kanmu matasa da ya kamata a ce mun fahimta mun gane. To abin da ya kamata, ƴan siyasarmu ya kamata a ce su kula da matasa, ba sai lokacin da siyasa ta tashi za su ɗibi matasa ba su je suna sare-saren kansu. Yana da kyau matashi a samu mai abin yi, matashi ya san darajar kansa, matashi ya san cewar shi matashi ne majigaba wanda ƙasa ma tana takama da wannan. A taimaka wa matasa da jari wanda za su rika bunƙasa da kansu, suna rike iyayensu ma suna taimaka musu. Ya kamata wannan gwamnati ta san cewa wannan kalubale ne a kanta. Ɗan siyasan mu su gyara.
Sunana Alhaji Salihu, ana kirana da Yelo. Dai abin da nake ba ƴan uwana matasa shawara, ya kamata a dawo da kake dukkan ƴan siyasan nan. Dalilin abin da yasa da a dauke su duk wani abubuwa da ake da tashin hankali, in ga ana rinjimu ana wani waye abu ne ya zo da ya taba kujerarsu ko kuma zai taba wani mutuncinsu, shi ne lissafi. To abin matasa ya gamata gaba ɗaya a watsar da su abubuwan da ake yi, ko kamfen ko ma me za a yi na ƴan siyasa, ba wanda za a ga ya ɗauko ɗansa ko wani makusancinsa ya taho da shi. To wannan ƙalubalen a kan ne yake, an gada mana talauci, an gada mana jahilci. A matsayinmu na ƴan Najeriya bai kamata mu dinga shan wahalar da muke sha a yanzu ba.
Sunana Ahmad Abubakar da mama fiya na rike. Gaskiya dai ana so a samu zaman lafiya, a daina harkar daba. To gwamnati za ta gyara, saboda ita ce take ɗaukar ƴan daban a je a yi harkar daba, ba wai kowa ba. Kuma rashin aikin yi ne ma yake sa haka, ba za a ba matasa aikin yi ba. Kaga matashi ba shi da aikin yi, dole zai je wannan zai kira shi ce je ka saru wancan ko je ka yi wancan abu kaza, zan biya ka. Zai su dauki maka mai a ba su kanki a shi je su yi aikin su dawo. Kaga rashin aikin yi ne, in yana da aikin yi ai ba za a ce zo ka je ka saru wancan a biya ka ba. Yana da aikin sa da zai rike kansa ya rike iyayensa.
Sunana Anas Muhammad Sisa. To gaskiya a wannan kalubale ne babba, musamman ma ga ma dai gwamnati ya kamata ta zauna ta duba ta ga menene matsala, a duba a san cewar abubuwan nan duka dai saboda dai jama'a ake yi. Matakin dai za a bi, ita kanta gwamnati iya da kyau a ta sa hankali a kan su, yanzu da Fulani da makiyaya abubuwan da duk yake dai da damun su, kowa dai ya nemi dai aikin dai zai yi da kansa, ya dogara dai da kansa. Gwamnati kuma ta dafa wa jama'a shi ne kawai shawara ta.
Sunana Yazid Sharaɗa. To abin da zai tabbatar da zaman lafiya shi ne da matasa a samar musu da aikin yi, da kuma yadda za su zama suna dogaro da kansu, da neman musu da samar musu wajen ilimi da samar musu wajen sana'a, shi ne abin da nake ganin zai iya bada muhimmanci wajen bada zaman lafiya, ba tare da wani ya zo ya ja ka wajen shaye-shaye wajen aikata rashin gaskiya ba. Wannan shi ne shawarar da zan iya bayarwa.
Sunana Al'arfi Ibrahim. To gaskiya wannan
ba wai abu ne mai sauki ba, amma dai da fari dai gaskiya matasan ya kamata gwamnati ta tsaya ta duba, ta yi duba ko in ce ta yi hange mai kyau a gare su. Akwai matasan da rashin aikin yi ne gaskiya makasudin abin da yake sawa suke tashin fitini kala-kala a kowane fanni da kowane ce, amma na tabbata yan a ce wannan yana aiki. To idan da ayyukan ma za ka ga babu ma lokacin da ma wani zai tsaya ma ka ga har zai tashi wata hayaniya ko fitina ko kuma rigima tsakaninka da wani. In ka lura ya yi rigimun da ya za a ga tsakanin matasan ne da matasan, gwamnati kawai sun zuba ido ne kawai suna kallo.
Su kuma matasan fa?
Su kuma matasa haƙuri ne. Ya kamata a yi bayan an yi haƙuri a tsaya kuma a yi wa Ubangiji addu'a ne. Sai kuma a zuba ido a ga kamere don ce ne zai biyo baya.
Sir Abdullahi, shugabta tsakani da Allah ni abin da nake tunani. Abin da duke zama na wannan rikice-rikice gawa wannan Boko Haram ko faɗan daba baya wuce siyasa. Ya kamata ƴan siyasarmu da suke siyasa a Najeriya su ɗau abin kuma da shi ba addini ba ne, abu ne da ake yin sa a duniya. Sai addinin ma da kake yin sa a duniya wato za ka bar shi ka koma lahira. Tunda a lahira babu addini. To ya kamata a ce gaskiya a samar da kamar yadda suka ba da shara a samar da aikin yi shi zai kawo ƙarshen wannan ayyuka. Kuma ƴan siyasa su gane cewa siyasa fa ba addini. Dan na to yanzu daga kasuwa sai wani yake ce ne na tarar da wani a mota yana zaki. Wai an ce wai siyasa banza. Sai ana ta faɗa da shi yanzu. A nan waje don sabon a Indo. Ana faɗa da shi ya ce siyasa an wani ya zagi siyasa. To kaga shi ya ɗauke ta kamar addini. Wataƙila musulunci aka zaga ba zai yi wannan. Ya kamata a ce mutane malamai su fito su sharhi a kan gidan rediyoyi da suke sha 'yan siyasa. Shi kowa ya shiga ya faɗi abin da shi yake jawo wannan faɗan daban. Wannan shiga ya faɗi wannan, wannan shiga ya faɗi wannan.
Sunana Bilal Abdulhadi Sharaɗa. Ni dai abin da zan ba da shawara a kan matasa shi ne su ringa danne zuciyarsu a kan abin da ba nasu ba. Zama a cikin mutane ba in wannan ya wuce a rage shi ko kuma in wannan ya yi abu ko yaya ne a ɗora masa laifi. Don da zaran matashi ya fara shaye-shaye ka ni za ka yi koma wane ne ba zai ringa ganin girmansa ba yana ganin darajarsa ba. Zai iya rajin kowaye kuma zai iya dukan koma wane. Abin da ya kamata a yi shi ne gwamnati ta duba ta sama wa matasa aikin yi. Duk da dai matasa a Najeriya suna da yawa ba ma za su lissafu ba. Amma dai ta duba ta yi iya bakin ƙoƙarinta akan abin da za ta iya yi. Ni dai shi ne shawarar da zan iya bayarwa.
Ya sanaka
Aminu Suleiman, yadda za a samu zaman lafiya a magance rashin aikin yi.
Sunana Abdulsalam Ahmad Muhammad. A matsayina na matashi, abin da zan iya cewa a bangaren matasa, babban aikin yi babban abin da ya kamata a yi musu a saman musu da aikin yi. Matashi in ba shi da aikin yi to ba zaman lafiya. Matashi in dai gari ya waye aka ce akwai inda zai tafi to ya riga ya san yana da abin yi kenan. Matashi idan dai yana da aikin yi to ba zai zama yana biyewa ɗan siyasa da wasu mutane da za su tashi hankalin al'umma ba. Matuƙar matashi za a ce ba shi da aikin yi to babu irin halin da ba zai iya shiga ba, kamar shaye-shaye, tace-tace, faɗan daba, komai ma zai iya yi. Saboda rayuwa ba ta yiwuwa ba aikin yi. Su matashi gaskiya kamata dole ne ko sana'a ko mai lalacewarta ya kamata ya samu wa kansu mafita. Kamar yar sana'a ko ya take in ya rike ta, insha Allah ba zai ta gayyara ba.
Abin da ya sauka kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin. A madadin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, Jummai Ali ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.